Sashen Hausa na Muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da dambarwar shugabanci a kungiyar ƴan gudun hijira a Bauchi. Wani hali ake ciki ne yanzu bayan zagaye na biyu na zaben shugaban Niger? Muna da rahoto. Haka nan za mu kawo muku sabon shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin tare da fatar kun wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto dubban masu zanga zanga sun hau kan titi a sassan kasar Myanmar a jiya Lahadi Kwana daya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwa masu zafi akan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sojin ranar 1 ga watan Fabrairu. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan mummunan rikicin ya kuma kara da cewar Amfani da karfi da ya wuce kima cin zarafi da musgunawa masu zanga-zangar lumana abu ne da ba za a amince da shi ba kamar yadda ya rubuta a shafin sa na Twitter ana dai shirye-shiryen gudanar da wasu zanga-zangar a yau Litinin bayan da a jiya Lahadi kungiyar da ake kira Gen Z wacce ke jagoranta ayyukan bijirewa hukuma ta yi kuwar cewar jama'a su fito a yau Mai bada shawara a fadar White House a bangaren tsaro, Jake Sullivan, ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran din take rike da su. A wata tattaunawa da gidan talabijin na CBS ya yi cikin shirin Face the Nation a ranar Lahadi, Sullivan ya ce babban abu mai matukar mahimmanci ga gwamnatin Joe Biden shine mutanen nan su dawo gida cikin koshin lafiya domin tsare su da aka yi abu ne da san bai dace ba mun fara tattaunawa da mahukuntan Iran akan wannan lamarin a cewar Sullivan Sullivan ya kara da cewar ba za mu aminta da ci gaba da rike Amurkawa da aka yi na tsawon wani lokaci ba akan rashin adalci da rashin kyautatawa yana mai kwatanta al'amarin a matsayin mummunar bala'i ga bil'adama Iran dai na rike da gwamman ƴan kasar da ke da takardun wasu kasashe da suka hada da Amurkawa biyar akan zargin aikata ayyukan leken asiri Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Ministan kula da harkokin cikin gida a Libya ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da ƴan bindiga suka kaiwa ayarin motocinsa kamar yadda wasu majiyoyi a ofishin suka sanar. Maharan sun bude wuta ne akan jerin gwanan motocin minista Fatai Bashag yayin da yake ratsa birnin Tripoli a ranar Lahadi a lokacin da ya kai wata ziyara kamfanin man fetur ɗin ƙasar wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar na cewa Bashag ya tsira daga wani hari da aka kai mishi lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga gidansa da ke Janzur Lokacin da Basha ke ganawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce wata mota ta kutsa cikin ayarin motocinsa kana ta bude wuta. Mutumin da shugaban Amurka Joe Biden yake neman nadawa a matsayin Attorney General babban mai shari'a na kasar Merrick Garland na shirin bayyana a gaban majalisar dattawa don a tantance shi a yau Litinin. inda ake sa ran zai fada wa sanatoci cewar a shirye yake yaki matsalar nuna wariya da masu tsatsauran ra'ayi da ke kai harhare kan gwamnati mai shekaru 68 a duniya galan wanda yanzu haka babban alkali ne a wata kotu a nan gundumar Colombia wanda a shekarar 2016 aka mika sunan shi don neman tantancewar majalisar dattawar kan mukamin alkalin kotun koli amma ɗan jam'iyyar Republican suka ki amincewa da shi yana kuma ɗaya daga cikin muhimman mutane da shugaba Biden ke sanya rada a gwamnatinsa idan har sanatocin suka tantance shi zai jagoranci ma'aikatar shari'a inda yanzu haka ake gudanar da bincike akan ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump waɗanda da yawa daga cikinsu masu adawa ne da wannan gwamnatin kana waɗanda suka mamaye majalisar ƙasar ne a watan da ya gabata don tuhumar 'yan majalisun lokacin da suke ƙoƙarin tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba.
Labaran duniya aka taurara yanzu za mu shiga ba da rahotanni an samu dambarwa a shugabancin ƙungiyar 'yan gudun hijira ta jihar Bauchi inda wasu suka kafa sabuwar ƙungiya bayan shekaru 9 shugabannin da suka ce sun kora ke jagoranci nan take shugabannin da aka ayyana korarsu suka ce suna nan daram akan mulki suna masu zaina waɗanda suka kore su da cewa ba ma 'yan gudun hijira bane ga rahoton Abdulwahab Muhammad
kaka Umar Abba shine shugaban kungiyar sabuwar kungiyar 'yan gudun hijira da suka yi mata rijista da sunan Kindai kamin da yake cewa kan batun
eh munufan wannan kungiyan akwai 'yan uwanmu 'yan gudun hijira da aka yi musu sariyan an musu wariyan saniyan ware kayan nan ne muna gani ana kawo ta a notice promo commission jihar Bauchi tana bayarwa kananan hukumomi suna bayarwa amma idan aka zo akwai wani abin da mu muke kiranta ton and cherry masu wasar hankalin mu muna doka karan su mu kai ga inda ya kamata ake danka musu kaya a ba mu kayan sai suna ta wasar hankalin mu gwamnati ta san da zaman mu kafin mu fara kwace wannan hakkin mu inda gwamnatin tarayya take bayarwa gwamnatin Bauchi take sake mana wannan kayan da kananan hukumomi da ana raba kayan nan bisa adalci wallahi ba wanda zai mana bara Bauchi
menene takamman ne bukatun ku akan wannan sayan sada kuke
zalunci ne zai mana yawa kuma mun ji muna ga hakkinmu Najeriya ta ba mu shi jihohi sun ba mu muna bin dokar sau da kafa amma wayansu ɗan kalilan ɗan siraro su raina mana hankali su kwace mana hakki ba zai yi
suna cewa kai din nan ba ɗan gudun hijira bane
eh to me dalilin su kance mu ba ɗan gudun hijira ba har gidan mu falo na ɗayan yazo ya karbi kuɗin ID card shine deputy chairman na state ana kiran shi Modu yazo ya karbi kuɗi na waɗannan mata na naira 500 na bashi 1000 da passport na akan cewa za su yi mana register mu zama na 'yan gudun hijira ai bai kamata da yayi kari wannan kudin ID card a waje na ba tunda ni ba dan gudun hijira ba me ya kawo karban wannan card kudin katin kuma abin ya zama fa wannan ne kenan
sai dai kuma shugaban 'yan gudun hijira na jihar Bauchi Umar Musa Shehu ya kalubalanci masu kuraren kwace musu mulki da su bayyana gaban hukumomin da ke kula da harkar 'yan gudun hijira dan tantance waye ne waye
sunana Buba Musa Shehu shugaban 'yan gudun hijira na Bauchi state wanda kuma gwamnati ta san da ni
to gashi ta kungiya sunan ta Kindai koi shugabanta Madu kaka ya kore ku
mu 'yan gudun hijira annan duk wanda ya zo mu zama abu ɗaya ne ba wai na wai segregation na wai na kungiya na yan uwa bane a'a mu namu ba na yan uwa bane duk wanda ya yi gudu ya zo gudun hijira ya fado annan a cikin Bauchi state to mu kungiya mu ɗaya ne shine wanda ake kira internally displaced person multipurpose cooperative society
haka ne to abinda suke zargin ku shugabancin ku shine ba ku adalci abinci ba ku raba shi dan mai za ku raba shi a dan cikin kofi da dai masauran makamantan su me za ka ce
to su da basu san shi bai san me yake yi ba yadda aka ba mu abu a gwamnati haka mu kuma za mu zo mu raba shi karan kansa zai iya rinsa kan cewa ba a ba shi kayan gudun hijira shi kuma ba dan gudun hijira bane din zamantakewa don zaman yan uwa yana cikin wahala shine aka zo aka dauke shi aka ba na ba shi wannan abu amma shi completely ba shi dan gudun hijira bane
ya ce ba ku da rijista su ko suna da shi
kariya yake shi gwamnati bai san da shi ba mu ne gwamnati ya san da mu ne gwamnati yana kiran mu je nema ko ina ba inda ba samu ba shi kuma wani gwamnati ne ya san shi in yana so ya je gwamnati mu hadu tare da shi mu zo mu yi magana ga sema yana nan ga nema suna nan mu zo mu zauna tare da IAM sun san mu duka
Lohar Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
a jamhuriyar Niger an kammala zagaye na biyu na zaben shugaban kasar inda aka fafata da dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS tarayya Bazoum Muhammad da na yan adawa Muhammad Usman da jam'iyyar RDR canji don sanin halin da ake ciki a saurari rahoton wakilin mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako
tarayya canji
Dirin da aka soma kilga kurkun zaben zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger kenan a cikin daren jiya kuma shugaban rumfar zabe mai lamba 57 ta ungur mallamawa a cikin garin birnin Kwanni ya yi mini bayani bayan an kammala lissafi
sunana Halilu Bongere a sunana gaskiya ina matukar godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa mun ka fara aikin ga lafiya mun ka idashi lafiya lalle tun farko har karshe ba mu samu wata matsala ba har gaye gaba gare ku ɗan jarida mun ka bude mun ka kidaya duk abun a cikin akwatin zabe kuma an kidaya an gani abin ya tafi daidai babu wata matsala da mun ka samu duk an fahimci juna les deux parties duka waɗanda suke jayayya da juna kowa ya gane mu babu wata matsala da mun ka samu
kuma wakilin jami'in da ke da ɗan takara sun bayyana mini ra'ayoyinsu bayan an kammala lissafin kurkun da kowanne ya samu wakilin jami'ar PNDS tarayya ya ce ya gamsu da yanda zaben ya gudana
a wani mamman juka
to kai wakilin wace jami'a
PNDS tarayya ku abin da mun ka gani mun ga ko da ai abun lahiya gaban al'umma ai kowa da nashi jelege ku ji a matsayin jelege PNDS tarayya shi ko yawan can ai adawu mu so a jelege mai duka control duka kowa ya gani abin da ya gani ai komai lahiya lau kuna fatan ubangiji Allah ba ja sa'a Allah ba mu rubu sa'a
ana yin cewa ba wani korafi ana ku bangare
ah insha Allah babu wani korafi insha Allah
haka ma a bangaren wakilin jam'iyyar dan takara an Hamayya RDR canji shi ma cewa yayi ya gamsu
sunana Musa Alasan birnin Kwanni ni wakilin RDR canji ne gaskiya nan dai inda mun kai mallama biro an gaskiya yadda an kai indai haka na an kai ko ina to muna fatan insha Allah akwai nasara akwai haske don zabe yayi daidai
ana cewa babu wani korafi kaya
babu wani korafi an fara bisa lokaci an kare bisa lokaci an yi cikin kwanciyar hankali babu wata matsala nan dai inda mun kai
halin yanzu kallo zai koma a hukumar zabe ta kasa da ke da alhakin bayyana sakamako na kasa na zaben na wucin gadi kamin kotun tsarin mulki ta bayyana ko wayan lashe zaben a matakin karshe ko da yake a ko ina za a sauraren bayanai da za su kullu a ko ina a cikin kasar game da yanda zaben ya wakana a lunguna da sako-sako na kasar ta jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayiki shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane da sauransu a shirin da ya gabata mun kawo muku kashi na farko na zantawar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja da ya sanadiyar kirkirar wannan shirin a wannan mako ga kashi na biyu kuma na kusa da na karshe na bayanan matasa inda zamu dan waiwaya ga bayanan uwar matasan Hajiya Balaraba dake magana kan yanda wasu ƴan siyasa masu bahaguwar dabara kan yaudari matasa musamman ba mata
daga zaran aka ce maka wannan sanata ne ko minista ne ko dan majalisa ne shi burin sa bayan ya gama to sai ya kare miki kallo ya kalli kuncin ki lokacin da zai neme ki yana son ki je kuma da yake shashashashe baki da kai na san fadan wannan don lokacin da za a kai ki gidan gona ba da laifin to da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda yake da domin ya ji dadin rayuwarsa ba wai tunanin ke rayuwar ki ke ba yaya zai ya same ki a wannan lokacin to wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta Najeriya wannan ba magana kuma idan ka fito kace zaka faɗa gaskiya to karshen ta baki ɗaya idan dan mukami aka baka to sai a mai da kai kai ne zaka je kai shara. Yes. To a wannan waje ran kai dade dole ne mu fito mu faɗa gaskiya. To mun duk mutumin da zai faɗa gaskiya to jama'a ya sa zuciyar su cewa ba kullum ma za a haɗu da shi. Ni a yanzu haka gidana ban da katanga kofa na ma ba ni ita. Kuma na riga na faɗa ma duniya ni uwa ce bishiya ce guda ɗaya mai rassa. Saboda ina da ƴaƴa da jikoki so ina ganin duk wanda ya kai shekara 45 na haife shi ni isa zan ji tsoro na san kwanaki na ba za su daɗe ba. Gara ku fito ku faɗi gaskiya wannan magana ita ce ta gaskiya. Mata su suke da matsaloli. Sai ka ga kariya na cin kokarin ka an yi zaɓe madadin ki haƙuri sai kina da qualification ki fara bin process ɗin ya za ki samu. Aikin da zaki koda ni shara ya kin kummace sai ki ga mace ta tada kaya ashe duk wani lokaci ma kwali da suke jera su ka dan a tamba guda biyu su kawo kayan makeup su sa su lafiya ana ba saka jeriya me zai sa ni in je ka saka jeriya me zai sa in bi ka ina neman wani alfarma bayan kai ka zo ka nemi alfarma sannan su kansu da tijan su ma suna da wannan matsala mu a takaice mu mata ba mu da yanci a Najeriya yancin mu da yake nan daga an kai ɗakin aure sai kitchen
yayin mu kana da sa mata a wuce ki fara mu ga cewa akwai rashin kwanciyar hankali
yawa rashin kwanciyar hankali wannan
yayin magana
rashin kwanciyar hankali
shi ne kuma akwai al'ada
al'ada
mata magana al'ada
ai al'adar kenan al'adar aka nuna ta fi komai karfi a yanzu daga zaran an ce yanzu misali ni ni barin ba ka misali da ni ni ɗan ba san gogo ne amma sai da aka koma ana cewa ai ɗan iska ne ai bene ne alhali kuma hanya ce ta faɗakarwa idan na ce zan fita wannan ba zan yi ba amma sai na gani na zaɓa ɗin idan ni wani iska ne ma kowa zai gani sannan bakinmu ba ma san mu faɗi gaskiyar alkai sai shirme kamar yadda ka faɗa ne zai girma matasan mu suna da matsala kuma duk wannan abu arewa tana da ilimi duk wani abu da ka sani arewa tana da shi daga kan matasan har mata da za a bar mace a ba ta ƴancin na ɗan wa'ansu lokaci a bar ta ɗin ta neman makanta ilimin ta yi amfani da ilimin da an sha kunya.
Za a ɗauki sa'ayyar da za a farfasa ta iri-iri-iri
na farko tsaro akwai magana tafiya za su duna abu da yana da wuri akwai magana alaƙar kuɗi ma'aikatan tsaro akwai magana shi ma'aikatan tsaron nan su ma bisa bai da ana kula da su yadda za su iya aikin su da shi
akwai magana rashin
aiki akwai rashin aiki yawa kaga matsalar rashin aiki rashin ma batun rashin aiki domin abin da ya kawo galibin rashin tsaron nan rashin abin yi rashin jama'a rashin aiki kuma yanzu ina jin labarai cewa ba wai ma gurin matasa ba har gurin manya da iyayen matasan ba samu aiki yana da wuya sai ka san wani sai ka biya sai ka ba da hanci sai ka le so duk wannan matsaloli so abin da zamu yi I think the best way to learn the one that's the machine we go with the kaga ne sai mu samu kamar tutu guda uku ko huɗu amma ka tabbata ku wani zama akwai mata a cikin shi definitely ba na san jimuriyar maza zalla kawai in na je an shiri ba a mace ciki zan so ki shirin nan
ba
magana na biyu ba mu da mu karba fa yo magana na sai
ranar
sai shi ne ko da ne kai kina shi zan hada da ku na san ne sai na jin zaman nan da nake yi so ka daina cewa ba magana na magana na sai ki so sai so za a zo a zauna sai a zabi batutuwa kamar guda uku zuwa hudu a zama guda so da ba kullum za ku zo ba ko ta wata ma a kai muna yi mun zauna wata ɗaya ɗaya domin idan an yi hirar awa ɗaya ta ishe mu wata ɗaya muna san sa ka gane in ma minti goma goma muke yi za mu yi yanko don minti goma yau minti goma ba da yanar da masu minti wajen minti talatin arba'in ka gane ko sannan sai wani wata mu ɗora wani sa abin in da ga lafiya a cikin mamaki yau ne shi sun za a yi kawar da amma za mu fara wannan immediately so za mu zabo za mu shirya zauren matasa kuma matasa nan ya haɗa da mata ba wani ne kuma sai matasa mata mata su shigo kawai you know so ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a yanzu ai amma dai za a ce yau ga shi matasa kowa ya zo zai magana ni ne wani wanci ni ne a ne a gan tsarin suna musan kuma in abin ya yi kyau muna yi tsarin ne shi daga rediyo mu tashi a wai ko a can rediyo don muna da platform ku amma za mu dangana a rediyo ne farko.
Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. A madadin matasan da babban bako Aliyu Mustafan Sokoto, Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridar ne da jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran jaridar Disney ta ruwaito tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar na gargadi ga 'yan Najeriya musamman ma dai shugabanni da gwamnoni da su guji furta kalamai da zai kai ga cusa a ƙasa cikin wani yaƙi na basasa. Janar Abdulsalam ya bayyana cewa kalamai da ke fitowa daga bakunan shugabanni a yanzu irinsu ne suka haifar da yaƙin basasa da aka gudanar a shekarun baya da kuma wasu tashe-tashen hankula da suka gabata. Don haka ya gargaɗe su da su kiyayi irin waɗannan kalamai na ƙabilanci da bambancin addini da kuma yanki. Ita ma jaridar The Nation ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya da Ahmad Lawal yana zargin gwamnonin yankin kudu maso yammacin Najeriya da furta kalaman da suka kai ga tashin-tashina a jihar Oyo a kwanan nan, inda ya kira ga shugabannin da su kiyayi irin waɗannan kalamai da suke yi, wanda ya ce yana tunzura magoya bayan su ko kuma al'ummar su kai hari akan wani jinsi ko wata kabila. Don haka ya kira ga gwamnoni da su kiyayi irin waɗannan kalamai da su kasance masu tabbatar da adalci da kuma neman zaman lafiya a ƙasa. Sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran da jaridar The Nation na cewa shi ma a ɓangaren sa tsohon gwamnan jihar Lagos kuma jigo a jam'iyyar APC Asuwa Jubola Ahmed Tinubu ya gargaɗi 'yan Najeriya ne musamman shugabanni da su kiyayi kalamai da zai kai ga cusa a ƙasar cikin wani hali na kaka na kai musamman ma dai fadace-fadace da ke dan sa ba da kabilanci tare da fakewa da harshen tsaro da ake fama da shi a kasar Tinubu wanda ya furta hakan a lokacin addu'o'in kwanaki bakwai na rasuwar tsohon gwamnatin jihar Lagos Alhaji Latif Jakande ya ce ko kadan bai kamata shugabanni su danga fakewa da harshen tsaro suna tunzura jama'a yin wasu ayyuka da suka sabawa doka ba ita kuwa jaridar Premium Times ta ruwaito gwamnatin jihar Niger ne Abubakar Sani Bello yana bayyana goyen bayansa da kiraye-kirayen da majalisar dattijan Najeriya da na wakilai suka yi ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa dokar ta baci a bangaren tsaro a Najeriya Abubakar Sani Bello ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabi a birnin Mina sakamakon garkuwa da ɗan makarantar sakandare kimiyya na Kagara da kuma wasu fasinjoji a bus da hare-haren da ake kaiwa a jihar ta Niger Abubakar Sani Bello ya ce kafa dokar ta baci a bangaren tsaro shine kawai zai tabbatar da tsaro a Najeriya idan aka yi la'akari da yadda harkar tsaro ya tabarbare a kasar sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa an samu rahoton hatsarin jirgin sama a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wani jirgi mallakar dakarun saman Najeriya bayan da jirgin ya so ya yi saukar gaggawa a babban filin jirgin sama Abuja sakamakon matsalar injin da jirgin aka ce ya samu wasu kafofin labarai dai sun bayyana cewa akalla mutane shida ne suka rasa rayukansu Babangeji Brown daga Amurka daga Najeriya
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Shugaba Joe Biden ya zayyana manyan kudurorin manufofin harkokin wajensa na daga yanzu zuwa dan wani lokaci na daya daga cikin su shine kawo karshen yaki a Yemen Yemen ita ce kasa mafi talauci a kasashen daular Larabawa kasar ta rade cikin matsanancin talauci akasari saboda karancin ruwa da sauran albarkatu da karuwar yawan mutane da fadace-fadace nan da can da kuma matsalar karancin abinci bugu da kari yakin basasa da aka fara a 2014 tuni ya rikide zuwa fada a fakaice tsakanin Iran da gamayyar kasashen Larabawa bisa jagorancin Saudi Arabia kamar a kowane yaki nan ma fararen hulla ne suka fi jikkata a yau sama da mutane miliyan 24,300 a Yemen sun cancanci jin kai da taimakon gaggawa tun daga 2015 an kashe dubban mutane kuma mutane kimanin miliyan 3,600 ne aka raba su da mahallansu muna yawaita amfani da diplomasiyar mu dan kawo karshen yaki a Yemen yakin da ya haddasa bala'o'i na jin kai da rashin tsari a cewar shugaba Biden na umarci tawagar masu bani shawara a harkokin yankin gabas ta tsakiya da tabbatar da bada tamu gudunmawa ga tawagar da majalisar dinkin duniya ke jagoranta na shirin tsagaita wuta da samar da hanyoyin kai agaji da farfado da tattaunawar zaman lafiya a lokaci guda kuwa shugaba Biden ya sanar da nada da daddan kwararre a fannin diplomasiya wanda kuma ya lakanci yankin kasashen Larabawa Timothy Landakin a matsayin manzo na musamman na Amurka a Yemen shi zai kula da yunkurin da Amurka take yi a diplomasiyance na kawo karshen yakin Tim yana da masaniyar al'amura a yankin kana zai yi aiki da manzon na musamman na majalisar dinkin duniya da duk wasu masu ruwa da tsaki wajen sasanta lamarin ta hanyar diplomasiya kuma salon diplomasiya na Tim zai samu taimakon hukumar USAID da ma'aikatar harkokin waje wajen aiki da tabbatar da ganin an kai agaji kuma ya kai ga jama'ar Yemen waɗanda ke cikin matsanancin hali a ƙarshe shugaba Biden ya ce Amurka za ta daina goyen bayan duk wani yaki a Yemen ciki har da na sayar da makamai to sai dai Amurka ba za ta daina daukar matakai kan kungiyar Al-Qaida a yankin Larabawa ba musamman yadda ayyukan su ke karuwa a Yemen kamar yadda ba za ta daina taimakawa Saudi Arabia ba a kokarinta na kare kanta Saudi Arabia na fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren UAV da dai wasu barazana daga wasu kasashe da Iran ke taimako za mu ci gaba da taimakawa Saudi Arabia don ta kare yaucinta da iyakokinta da kuma jama'arta. Wannan yakin a cewar Biden dole ne ya kawo ƙarshe. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.